الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تاردا جرم ما واجدك من يوم علمي سكن سدم علمينا ديينا دعو كنينا أولنا مجلسي nake fatan Allah subhanahu wataala ya mana jagoranci zuwa kyakkyawan tafarki domin fadar abin da ubangiji zai so kuma yadda da shi. Allah kuma ya kade mana tsautsayi da sabul da baka da kuma sharrin shedan kar mu fada abin da Allah subhanahu wataala ba zai so ba. To an ce minti 30 aka ban, ni kuma ina da magana da yawa, kuma yanayin topic din yana da bangare biyu. An ce tafa ta kare wai anwa ne da mi dai sata. To ban sani ba tafarin zan yi ko kuma karewar tata zan yi. Tafaru an fara tunda wancan karin magana ne na Bahaushe, ina ganin yayi daidai din aka ce tafa ta kare. To ni na fi sha'awar tattaunawa akan ilimi da kuma karatu, wanda zai zama kai da kake maganar zai zama magana ka kadan. Al-Imam Khatib al-Baghdadi, Allah ya ji kansa da rahama, Ahmad ibn Ali ibn Sabit, a cikin littafin Al-Faqih wal-Mutafaqih ya rawaito da isnadi ingantacce zuwa ga Ayyub ibn Abi Tamim al-Sakhtiyani, Allah ya ji kansa da rahama, ahadu thiqat wa min rijal sita, yake cewa da almajiran ta ko a yanzu ilimi karuwa yayi ko kuma raguwa yayi. Sai suka ce a ilimi alhamdulillah ilimi ya karu. Sai Ayyub yake cewa la, ilimi dai ya ragu, zance ne da magana ta karu ta yawa. Kamar Ayyub al-Sikhtiyani, Allah ya ji kansa da rahama, yana kwatanta lokacin mu ne a yanzu, da Allah da mutum zai iya maganar minti 30, sai kaga watakila ilimin da ke cikin minti 30 din bai fita na minti 5 ba, ragowar minti 25 duka maganar sa sai tasa ta kan. Kuma kamar yadda Imam Malik, Allah ya ji kansa da rahama, ya faɗa yadda Al-Qadi Iyad ibn Musa Al-Yahsabi, Allah ya ji kansa da rahama, ya rawaito a cikin Tartibul Madaris, yake ba da kissar Yahya al-Laythi lokacin da suka zo wurin Malik sun taso daga Andalus, yake tun daga Tarablus suka shiga jirgin ruwa da wani bawan Allah, wani matashi, duk inda aka zo wata tasha Tarablus ta Andalus kenan ba ta Libya ba, sai ya tsaya ya yi musu wa'azi ya faɗaitar ya tsoratar. Sai ake ta sha'awarsa, ake ta yana birge kowa har aka zo Madina. Ana zuwa Madina a lokacin ya tashi a gidan da sallah zai fara, sai kawai da tawa suka fara fita daga masallacin, sai yara suka bi su suka dinga ɗebo takalma suna jifa wannan mutum. To da aka gama sai ce da muka je, sai ya zama farkon abin da muka tambayi Imam Malik kenan a kai, cewa to ku a garin ku haka ake, mutum ya tashi zai yi wa'azi a dinga jifansa kuma? Sai Imam Malik ce ai wannan abin da manyan suka yi haka ya dace, kuma yaran ma sun kyauta. Yahya ya ce sai muka ce to fa alama yajtami as-salaf, to magabata ba sa taruwa ne? Eh suna taruwa. To in sun taru me suke? Ya ce kanu yajtami'una ala fiqh, in dai kaga an taru to ba surutu ake yi ba, karatu ake bayarwa. To abinda na fahimta ita wannan tattaunawar, kamar labari za a bayar a kan matsalolin da suke faruwa a yanzu a wannan gari namu mai albarka, da kuma yadda al'amura suka tike suka kai zuwa ga halin da ake ciki a yanzu. To kamar yadda muka sani, Allah subhanahu wataala ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kuma manzo Allah sama ya isar da saƙo yadda Allah ya aiko shi, domin isar da saƙon ne ta sa ya jajirce a Makka har zuwa lokacin da ya zo Madina. a iya tsawon zaman sa na Madina yana gina zukatan su kuma yana gina musu tsaro da tattalin arziki har sai da aka yi jallin da arne bai isa yanzu ya ce sai yadda yake so ba dole in ya ce sai yadda yake so kuma ya tunanin wannan zai daɗa wa musulmai ko ba zai daɗa wa musulmai ba sai Allah ya saukar da al-yawma ya'isa allazina kafaru min dini yanzu dai kafirai sun gama cire rai akan ba za su iya murkushe ku ba saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tarbiyyantar da sahabbansa su kuma sun karɓi tarbiyyar sun tsaya tsayin daka sun kare mutuncin addinin har ta kai yanzu musulunci ya kai girman da ba zai karɓi abin da ake kira hujna ba shine ba zai yarda yanzu a yi abin da bature yake cewa treaty a zo a zauna a yi wata yarjejeniyar da sai dai shi ya haƙura ya sauka da kan maslaharsa musulunci yanzu kuma ba zai haka ba sai dai ya kawo in yi maka ka karɓa in bai maka ba kuma ga ta arziki wannan amma ya tabbata ne sakamakon jajircewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mu'jizar da Allah ya bashi da kuma jajircewar sahabbansa yasa suka haɗa tsakanin ilimi da iya jagoranci kuma Allah ya ƙara gaya musu cewa fala takhshawhum wakhshawni kar ku ji tsoronsu ku ji kaɗai za ku ji tsoro Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan jagoransu shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai tunbaye musu sai da ya gagari iblis duk iblisancin iblis ba a taɓa gagararsa ba sai lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi ingantacce yake cewa iblis shi ma ya iya bai tsammani ya gama tarewa ya sallaka ya san ba za a bauta masa ba a jaziratul arab ya isa an ya abudahu al-musalluna fi jaziratul arab abinda yake nufi da jaziratul arab ramzi ne na duk inda musulmai suke don haka yanzu abin da ya rage kawai shedan zai je ya dinga yi wata cakulkuli yana ingiza su yana ziga su don su zo su cinna wutar fitina domin fitina ta tashi amma dai a bauta masa yanzu bai isa ba ko manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya gaya mana cewa fushin da Allah ya yi da duniya fushi ne mai girma sakamakon saba masa da ake yi amma akwai waɗansu mutane da Allah ya ware wanda Allah bai yi fushi da su ba su ne waɗanda suka yi saura akan koyarwar da Allah yake so kamar yadda ke cikin hadisin Iyas ibn Himar al-Mujashi'i Allah ya ƙara yadda a gare shi mazala sallallahu alaihi wasallam inna Allah nazara ila ahli al-ardi famaqatahum aradahum wa ajmahum illa baqaya min ahli al-kitab kharajahu al-imam muslim yake cewa Allah subhanahu wataala ya kusata al-maqti shine ad-darajatu al-ulya min al-ghadab karshen fushi kenan to ubangiji ya kusata saboda an ya ce a bauta masa an ki a bauta masa kuma ana bauta wanin sa ya hana wa'ansu abubuwan kuma an ki ana yin abin da ya hana ya ce a yi wasu abubuwan kuma an ki a yi ana yin abin da bai ce ba saboda haka wannan ya nuna kenan akwai wanda za su yi saura akan tafarkin daidai kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin Muawiyah ibn Abi Sufyan wanda Bukhari da Muslim suka rawaito walan tazala ta'ifatun min hadhihi al-ummati 'ala al-haqqi zahirin la yadhurruhum man khalafahum aw tarwaya wala man khazalahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum 'ala dhalik za a samu inda za su tsaya akan wannan tafarkin. Wanda za su tsaya akan wannan tafarkin sune ulubaqiyya. Wanda Allah subhanahu wata'ala ya faɗe su a cikin suratu Hud, falawla kana min alquruni min qablikum ulubaqiyyatun yanhauna 'anil fasadi fil ardi illa qalilan mimman anjayna minhum wattaba'a alladhina zalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin wama kana rabbuka liyuhlika alqura بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل ناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وانا آيتنا نونا منا أنسامو كركتة تمتاني تن أبايا وما أنا الأمم ماذا أسامو عند ذات كركتي أما دي manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sanda ya tafi ya bar mutane akan tafarki madaidaici kuma wanda ya tafi ya bari ba wanda ya bauɗe a cikin su. Hadisin Jabir dan Abdullah wanda ruwayar Imam Muslim lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu khutba a hajjin bankwana yake cewa idan ku koma zuwa ga Allah za a tambaye ku game da ni, ni ma kuma za a tambaye ni game da ku. Idan aka tambaye ku game da ni fa ma antum qailuna, me za ku ce? Suka ce nashadu annaka qad ballagta ar-risala wa addaita al-amana wa nasahta lil-umma, za mu ce da Allah ka isar da saƙo, ka yi nasiha, ka riƙe amana. Maza su ba ya ɗaga hannun su ya ce Allahumma fashhad ala hal ballagtu, kun tabbatar na isar ala hal ballagtu, ala hal ballagtu. Wannan arwayar Jabir din kenan. Allahumma fashhad, ce Allah ka shaida cewa na isar da saƙo, kuma sahabban nan sun ji. To a cikin jumlar sahabban manzo Allah sama ba a taɓa samun wani mutumin banza ba. An samu mutanen banza da suka so su shigo cikin sahun sahabbai, amma tun Allah ya tona musu asiri a cikin suratul baqara da suratul nisa'i da suratul ahzabi da suratul taubati da suratul munafiqun da wasu daga cikin surorin alqur'ani aka yi fito da sifofin su, kowa ya san su, ya san sunan su, ba sahabbai ba munafikai. Aya cikin suratul tauba ma ta fito karara ta faɗi ko suwaye su. Allah subhanahu wa ta'ala ce wa yahlifuna billahi innahum la minkum, saboda tsabagen iya yi da san asani za su dinga rantsuwa cewa su ma sahabbai ne. Sai Allah ya ce me? Wa ma hum minkum, ba tare kuke da su ba, su daban ku daban. Kuma aka faɗi irin sifar su, walakinnahum qaumun yafraqun, domin su ba ma sa fita yaƙi, in ma sun fita din matsorata ne. Sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, addinin nan ya ginu ne da jinin su, wani ya rasa idansa, wani ya rasa jikinsa, gangar jikinsa, wani ya rasa ransa ma gaba daya. Su ko ina law yajiduna malja'an aw magharatin aw mudakhalan law law ilayhi wa hum yajma'una, garuwa su da kansu ashihatan ni ala alkhair, marwata ne akan aikin alkhair, ba sa yadda ayi abin da su. Amma ko sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, tarar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma zuwa ga Allah ba tsara zama ba. Sai na Abubakar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu a rabi'in al-awwal, tsakanin rabi'ul karashin rabi'ul awwal din da rabi'ul thani da jumadar ula da jumadar thaniya, rajab, sha'ban, ramadan, shawwal, wa'annan watannin guda takwas da sai na Abubakar ya yi na farko-farko a ofis. A daidai lokacin a tutoci 12 da ya kulla suka bazama jaziratul arab, banda nasarar da aka samu a jaishi Usama, sai da aka yi fata-fata da dukkan wani wanda ɓanna ta shiga zuciyarsa bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A watan Shawwal aka gama da rundunar da ta fi kowace runduna ƙarfi, ita ce rundunar Musailimat al-Kazzab, Banu Hanifa, wanda sun kai kusan mutum 120,000. Amma rundunar Khalid ibn Walid, Allah ya ƙara yadda a gare ta, ita kaɗai ta yi fata-fata da su. Kuma waɗanda suke cikin rundunar akwai mutum 100 mahaddatan Qur'ani da aka kashe su a rundunar ba wai zama suke yi su cifi sabilillahi a gida ba. Ana kashe Salim Maula Abi Quzaifa wanda da ya dau tako da ya dau tuta bayan an kashe Zaid ibn al-Khattab. Aka ce a takhsha an nu'ta min qibalik, yace bisa idan hamil al-Qur'ani ana aka turjani a matsayina na mahaddacin Qur'ani. Abu Huzaifa ibn Utbah ibn Abi Mu'ayth shaki cewa ya ahli al-Qur'an zayyinu al-Qur'an bi fi'ali, ya ku mahaddata Qur'ani ku tsaya ku yi a aikace ku kawata Qur'anin da aiki. Haka suka dinga yi, haka aka dinga kakkashe su domin dawo kalmar Allah. Amma su kuma munafikai ba sa yin haka. Tuntuna an raba gari, munafikai sun fita daban, sahabbai sun fita daban. Allah ya ƙara yarda ga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka aka tafi Zulhijja, Zulhijja kan akai ana kira Zulhijja gaba ɗaya duk wani wanda ya ki ba da zakka, daga wanda aka kashe sai wanda ya dawo kan dare, duk wanda ya ridda ko wanda aka kashe ko wanda ya dawo, duk wanda ya da'awar annabta ko wanda aka kashe ko wanda ya zubda makamansa ya zo ya musulunta. Aka hada gida a lokacin kuma sai na Abubakar ya sake daukar azuma ya tura rinduna zuwa Farisa, wasu kuma suka tafi zuwa Rum. Duk rinduna da za a tasa sai an ɗebi waɗanda za su ɗauki koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su tafi da ita. Saboda haka ba a taɓa rasa wani abu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bari ba. An tafi al-Muharram, Safar, Rabi'in al-Awwal, Rabi'u al-Thani, a farkon Jumada al-Ula aka yi yakin Yarmuk a Sham, wanda an yi asarar musulmai da yawa, amma da ƙarshe an fatattaki arnar Ruma a wannan yakin. Ana tsakar haka sai na Abubakar ya rasu. Ko kwana ɗaya ba a samu gas ba, sai na Umar ya ɗora daga inda ya tsaya. Wannan halifancin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin Safinatu Maula Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam inda Ahmad wa Abi Dawud wal Bayhaqi wal hadith sahih, hadisin al khilafatu min ba'di 30 sana, ya ci gaba da aiki sai na Umar a iya shekara 10 da ya dora akan shirna Abubakar, sai da musulunci ya karaɗe gabas ta tsakiya har sai da ya zanto an fara jiyo ƙanshin musulunci a daular Turai ta tsakiya da kuma ta gabas. Sannan kuma musulunci ya hauro Afirka ta arewa maso gabas. An fara jin ƙanshin musulunci a mawara as-sahara. Sai da Usman Allah ya ƙare da a gare shi, bayan Rasul sai na Umar ya zo ya ɗauka ya ci gaba da aikin da ya gada a wajen waɗannan mutanen na gari tsawon shekara 12. Kan kace mai wannan lokacin sai na Usman musulunci ya shigo Afriqiya, Tunisia kenan. Ya tsallaka yankin Turai daga Tunisia, musulunci ya gangaro Afirka, ana maganin har ya shigo daular Ghana, mamlaka ta Ghana. Ya karaɗe duniya, yanzu babu wani continent da babu musulunci. To tun daga wannan lokacin har zuwa yanzu ba a taɓa rasa musuluncin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da sahabbansa. Ba a tsakin waɗannan lokutan ne duk lokaci sai Allah ya ware zarata waɗanda suke yi wa wannan addinin hidima. Tun daga kan sayyidina Abubakar aka haɗe Al-Qur'ani a waje guda don kar a rasa ko aya. Saboda alƙawarin Allah ya tabbata, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. A lokacin sayyidina Usman aka yi standardizing ɗin Al-Qur'ani, ma'ana aka kiyaye hanyoyin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta Al-Qur'ani tare da bambancin su, ya zanto babu wata sabuwar hanya da za a shigo da ita wacce ba a san ta. Aka saka ka'idoji na a nuna wa sarki, ba don koyo ba sai don a kiyaye littafin Allah. Kuma tun daga rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, tun da sayyidina Abubakar ba su taɓa sake wajen karɓa hadisi ba, sai sun tabbatar da cewa zuciya ta nutsu da cewa manzon Allah ya faɗi wannan magana. Nana Fatima ba ta san da maganar Allah ya ƙara da a gare ta ba, san da maganar cewa ashe annabawa in sun rasu ba a gadon su ba, ta zo neman gado dogaro da aya cikin suratul nisa'i, wa in kanat wahidatan falahan nisfu, sai na bakar take bai wata ba bai duba damuwar da take zuciyar ta rasa mahaifinta ba sai duba gaskiya ya duba girman mahaifin nata yace mata naji manzon Allah yace nahnu ma'shar al-anbiya ila nura ma taraknahu sadaqa nana fatima ba a taba rawaitowa a ruwaya ingantacciya da ta contradicting din abin da sai abubakar ya kawo ba bata ce ya saba alqur'ani ba bata ce mu wannan magana ba ta yi daidai da zuciyar mu ba mu bamu samu nutsuwa ba sai ta karba sai ta jide ina ma dai da ta zo ne ma ta samu fa wajada fi nafsiha ta koma gida ba a taba jin ta yi rigima ko rikici ko ta da hankali ba to daga nan idan aka kawo hadisi sahabbai in basu san shi ba kuma wanda ya kawo din basu yi tunanin cewa zai iya jin sa shi kadai a wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam suna yin jirusai sun samu shaida kafin su karba kamar yadda sayyidina Abubakar yayi akan hadisin da ake bawa kaka ka so ɗaya bisa shida idan uwa wacce kakar ta haifa ta mutu in ji kan ya rasu har sai da ya samu shaida daga wajen Muhammad ibn Maslama sannan ya gamsu haka sai na Umar yayi wa Abu Musa al-Ash'ari har sai da Abu Sa'id al-Khudri ya zo ya masa shaida sannan ya gamsu haka wasu ka dau matakin dan dai kada a bawa mutane kofa su dinga ba da hadisai kai tsaye daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai zan tuba koyaushe suke faɗan hadisai ba wani ma sai ya shekara kawai Abdullah dan Umar sai ya shekara ana so ya faɗa hadisi sai ya tsoro yake kar ya je garin rawaituwa ya manta ya canja wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata kalma Anas dan Malik sai da ya zan in ya ba da hadisin kuma a ƙarshe sai ya ce ko kuma dai in na yi kuskure to ina nufin yadda manzon Allah ya faɗa auka ma ƙala sallallahu alaihi wa alihi wasallam su kuma tabi'ai kokari suke su hada da maganar sahabban da aikin su saboda sun amince da sahabban Anas dan Malik da yayi tafiya ya dawo Madina taruwa suka yi a gaban sa kace to ka kewaya ka ga inda wasu sahabbai suke wal an karsa shay'an akwai abin da ka dawo ka ga cewa a can ana yi na sunna wanda mu ba mai yace ban ma an karsa shay'an ghayra annakum la tuqimuna as-sufuh abinda naga kawai canji shine sahunku yadda kuke tsaye da shi bai kai irin yadda lokacin manzo Allah ake tsaye da shi to Allah sai kuma ya fara yassara malamai tun bayan tabi'ai wanda suke jinjina masu kawo ruwaya sai an kalle ka ba an ga waye kai tukuna shin an san ka a cikin fitina ko ba a san ka a cikin fitina ba shin kana da kwalwa da haddar karɓa tun ana yi a da ka har Allah ya kawo mu zuwa ƙarni na uku lokacin da Imam Shafi'i ya rubuta littafin sa na Ar-Risala ya zanto ya fara sanya ka'idojin a rubuce har ya zanto kuma aka samu malamai sun zage dantse irin su Abdulrahman a irin su Abdulrazzaq As-San'ani da suka wallafa musannafat kafin nan Malik yayi Al-Muwatta kafin nan bayan nan ga su Abubakar ibn Abi Shayba masu al-musannaf bayan nan ga masu As-Sunan Sa'id ibn Mansur haka zo ashabu sunan al-arba'a ga masu al-jami'u sahih irin su Bukhari da Muslim da sauransu bayan nan kuma sai aka zo aka ƙara wa abun fa'i ya zanto hatta wa'annan littattafan da aka wallafa mazajen da suka rawaito hadisan ma kowanne aka bi aka yi nazarinsa aka ma wallafa littattafai domin kawo sunayen wa'anda za a karɓi ruwayoyinsu da kuma sunayen wa'anda ba za a karɓi ruwayoyinsu ba ya zanto ba wani mutum da zai iya wa manzo Allah sama ƙarya sai an san shi aka kalli hadisin a jumlace wasu kuma suka ɗau nauyin yi wa hadisan sharhi ya zanto dan makar abin mutanen baya da baragurbi ya fahimta su yaran duk hadisin da ka ɗaga zai wahala baka samu sharhinsa a aikace ko a magana ba daga malaman baya aka kalli raunin da ake samu na harshen larabci da kuma nisan da ake yi da lokacin shari'a aka gane cewa akwai hadisan da ma'anarsu za ta iya yin nauyi a ƙwaƙwalwa ko a zuci saboda wataƙila nisa da lokacin da aka faɗi hadisan aka wallafa littattafai na mushkilul asa sannan aka ga cewa yanzu ilimin yana ta faɗaɗa ana ganin sa ne a rubuce ta yiwu ka gano wani hadisin a can sai ka ga wannan sai kawai shaidan ya riya maka cewa sun ci karo da juna wannan ya ci karo da wannan ko wannan hadisin ya ci karo da waccan aya kuma ba haka bane bayan gashi ya inganta aka zo aka wallafa littattafan mukhtalaful hadis kaga ga sharhin hadisi ga mushkilul asar ga mukhtalaful hadith sannan aka ce to kuma ma saboda waɗanda ba larabawa ba sun amshi musulunci wasu larabcin bai ishe su ba, kalma kuma akan yi amfani da ita ta fuskoki daban-daban. Misali yanzu muka ce tatsuniya a Kano, kowa ya san me ake nufi da tatsuniya. Amma an ka je Daura ka ce tatsuniya sai an jira a me ka faɗe ta. Lallai kana nufin tauraruwa ta sama. Wannan sojan yana da tatsuniyoyi guda kaza. To kaga shi kalmar tatsuniya a wani yankin za ta iya ɗaukar wata ma'anar ta daban. Ko ba gaskiya ba, ba wai a ce irin dialect ne na cewa wayannan suna cewa hura, wannan suna cewa fura ba. A'a, ita kanta kalmar wajen amfani da ita akwai inda in suka ce kaza to ga abin da suke nufi. Yanzu a yankin Jos, in ka ce ya mutu, in ba a ji wanda ka faɗa ba to zaton su kafiri ne. In musulmi ne sai dai a ce ya rasu. To wannan rawar da canjin ma'ana ke takawa ya sa malamai masana lugha wanda suke da tsarkin zuciya da ilimin hadisi ya sa suka wallafa littattafai na gharibul hadisi. Don haka a yanzu duk wata matsala da ka samu kake zaton cewa akwai ta a cikin hadisi, to akwai inda za ka je a warware maka matsala. Sai dai idan dama akwai wata a cikin zuciyarka kullalliya, kai abin da yake ranka shi kake so ka tabbatar, to kafin ka kai ga tabbatar tukuna sai ka fara tsinewa waɗannan malaman da suka yi wannan aikin albarka, sai kuma ka ce baka yadda da aikin su ba, so sai ka zo ka gina fahimtarka ta sheda. Wannan shine abin da mu muka tsinci kanmu a lokacin da an yi mana komai abin da ya rage, kawai mu saurari malaman mu su dinga fito mana da waɗannan gwalagwalan matsaloli na aƙida da na ibada da na mu'amala da na suluki da tarbiyya, kai hatta ma na ladubba da al'adu, duka an riga an wallafa. Don haka laburarin musulunci a yanzu haka ba ta da talaucin da sai wani ya zo ya gano mata sabon abin da babu shi. To amma duk da haka tun jin kaɗan bayan tafiyar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama aka ci gaba da samun mabarnata. An samu ƴan mu'tazila da suke yi wa alƙur'ani karan tsaye, suke wa sunnar manzala kuma karan tsaye, domin sun ɗauko hankali sai suka bashi fawar da ta huce fawar da Allah ya bashi, sai suka naɗa masa rawanin cewa yanzu shi ne alƙali, in ya yarda da magana Allah to an yarda da ita, in bai yarda ba kuma dole a turmi magana Allah, ba za a turmi maganar, ba a turmi hankali ba, ko kuma a murguɗa ta ta dace da hankalin. Haka zalika maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma da aka ba su karkasa ma magana dangane da fa'ida da take bayarwa. Misali sai a ce akwai magana da in ka ji dole ka yarda, akwai magana da in ka ji ya kamata ka yarda, akwai magana da in ka ji sai ka bincika. Abu ne da yake yana ya dace da hankali, amma in ya shafi magana Allah da ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan sai larura ce za ta kai zuwa ga wannan. A suka shigo da wasu abubuwa na mantiki wanda da jahiltarsu da saninsu duk ɗaya ne, wanda ba shi da dogon tunani baya iya gane su, wanda kuma yake da dogon tunani baya buƙatar su. Yanzu ka ɗauki Pythagoras theory, an ce the square of the hypotenuse is the sum of the two squares. Ai haka ne, amma wanda ba shi da hankali ba zai iya ganewa ba. Amma mai hankali kuma in ka gaya mai ka ce ai in ka bi ta nan ka kewaya ta nan kamar ka bi daga nan ne zuwa nan, to ai ko baka gaya mai ba ya san haka. To wannan application din sai aka kawo cikin abin da shafi magana Allah da ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to tun daga nan sai aka shiga barnata. Sai aka samu ƴan khawarij, su kuma sai suka zo da waɗansu wato bargurbin ra'ayyuka waɗanda da su ne suke guntule ma'anan nassoshin Allah, musamman ko maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai su yi imani da wani ɓangaren, sai su yasar da wani ɓangaren, sai suke kallon kawai ya kamata Allah ya dinga casa mutane. Da haka duk maganar rahama sai su soke ta, maganar da ta zo da cewa la yazni zani ne zani wa huwa mu'min, to duk wanda ya zina ya zama kafiri, wanda ya ƙarya ya zama kafiri. Can ɓangaren kuma tunda har suka gina wannan tsarin, to suka kuma kawo abin da suke tunani shine gaskiya dole su soke wancan tsarin. Kuma mun ga yadda magabata suka yaƙi khawarij, suka yaƙi mu'tazila, daga nan ga ƴan shi'a wanda su kuma suka zo da ra'ayin suka sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, daga nan duk abin da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka kawo sai sun yi yunkuri sun nuna maka cewa ba daidai ba ne. Sai aka samu ƴan baɗiniya wanda su kuma 'yan shi'a ne ƙonannu waɗanda su a shi'ancin ma 'yan shi'a ne. Su kuma sai ya zanto suka zo da abin da ya shafi ishara da kuma abin da ya shafi zaurance a cikin shari'a, wanda duk wanda yake yin jini a kan ƙarin zaurance ko ma mai cuta ƙira sa asalinsa daga batsaniya. Misali Allah ya ce marajal baharain yaltaqiyan, sai ce ai albaharain ɗin hikima aka yi muku, amma ana nufin Hassan da Husaini. Washajaratul mal'unatu, sai ce ai ashjaratul mal'una banu umayya ake nufi. Inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqara, sai Aisha ake nufi. Allahu nuru samawati wal ard, masalan nuri ka mishkatin fatima kenan, fiha misba ali. To azzujaja fa, sai su kawo wani abu wanda yake gabaki daya, su kadai ne suke iya gane shi, in ba su ba wanda yake iya fahimta shi, yan batsaniya ke. To yau da gobe kun san, in ka dauki tarihin duniya za ka ga tun daga kan Alexandria da Herakal da Kisra, wannan Macdonald ke na Alexandria, har izuwa lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, zaka ga in ka tattara karni goma zaka ga kusan musulunci bai mulkin da ya huce karni daya ba, tun daga kan lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har izuwa faduwar daular Bani Abbas. Amma duka zalintar musulunci a ce, to tun da musulunci ya fada a daular Abbasiya, bayan lokacin daular Andalus sun karɓe iko a hannun musulmai a ƙarƙashin mulkin Ferdinando da Isabella, to sai suke ganin cewa suka haɗu da Yahudawa a kan ya za a yi a karya ƙashin bayan musulunci. Sai su ga, to inda aka ƙyala mutane su fahimci Ƙur'ani da sunna daidai, to fa akwai matsala. To don haka sai suke ta shigowa ta bara gurbin waɗannan aƙidun, suke ta ƙoƙarin ya za su karya musulunci. Shi yasa sai zanto har yanzu ba a huta da aƙidar batiniya ba, har yanzu ba a huta da aƙidar Mu'tazila ba, har yanzu ba a huta da aƙidar Khawarij ba. Ko da talafa sai an samu ƴan tafsirannu sun sake binciko wannan abun. Wani lokacin sai a tarbiyyantar da wasu daga cikin ƴaƴanku, sai a zuba musu dafin sai su zo su yaƙe. Mun sani a ƙasar nan har zuwa yanzu akwai mutanen da su Mu'tazila ne 100% su ne ƴan boko aƙida. Ga su nan a manya-manyan garuruwan duniya, wanda idan kuma za a yi hira da musulmai su ake tuntuɓa. Muhammad Arkon ɗan asalin Algeria ne, amma nationality ɗinsa ɗan Faransa ne. Idan ka ji yadda yake wa musulunci gunduwa-gunduwa da sunan musulunci, kuma kafiri ne murtad. Abdulmajid Sharafi har yanzu yana da rai, mutumin ƙasar Tunisiya ne. Idan ka ga sabuwar fahimta da ya kawo wa addinin musulunci, wacce gaba ɗaya ta yi yamma addini ya yi gabas. Muhammad Sharafi shi ma mutumin Tunisiya ne, da su Aljabiri, da su wannan mutumin da aka kashe shi a Sudan, ya sunansa Bahako, Mahmud Bahako, wanda ƙarshe saboda zandakarsa lokacin Numairi ko shi ne aka ba da fatawar a kashe shi, aka kuma kashe shi. Zuwa kan Sinawal As-Sa'dawi, wacce yanzu har yanzu tana nan a Misra, kanta yadda ka san auduga saboda tsabagen tsufa sai bala'i, ta ce musulmai wahalar da kansu suke aikin hajji. Nassoshin hajji ba ta ce kai abinda ake nufi kawai ka aika zuciyarka ta yi ziyara zuwa ga kallon abubuwa na duniya, ta ce ni yanzu a haka ɗin nan ma hajji na nake. Tana daga gidanta ta ce an akuji indi huna fil balkona. Aka zo aka samu irin su Rifa'a Sahaɓawi, wanda suka je Faransa suka koyo tsarin Turawa wajen jinjina al'amura, suka zo suka ce kai hijaji ma wahalar da kai ne, suka dinga yaƙar shigar mace. Aka samu su Qasim Amin, wanda ya wallafa littafin Al-Mar'atul Jadida, wanda tunani ya ce kai su suna nema masu kafirta macen da take sa hijabi, za ku fito da mace a siga ta dodanniya ku dinga cutar da mutane wai hijabi da niqabi ke. Waɗannan mutanen da irin su Hassan al-Turabi a da yawa daga cikin afkar ɗinsu suna ganin cewa saboda Turawa kar su tsane mu, magana a ce ka dirme ƙuda a cikin abu in ya faɗa waɗannan ƙauyanci ne. To ai manzo Allah ne ya faɗa ba wani nan magana fa fitsarin raƙuni, yanzu haka kawai so kuke tura su mana magana, ba sai ku ba maganar kaza to har ma tun daga suka a hankalta sai kuma a koma izgiri da maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a can ciki ko akwai ƴan tiranin addini waɗanda aka turo su daga rasha daga ina ne dan su karanta musuluncin su ga ta ina za su afkawa musulunci kuma kullun ta Allah aka samu wani wanda zai iya cin mutuncin addini to tura ce taho kowa ya ga Salman Rushdie Ingila ta karbe shi Taslima Nasirin yar asalin abin nan yar asalin ina ce Bangladesh abin nan yar asalin Somalia ita ma tura suka karbe ta Ayan Filsi yar asalin Somal ita ma yar asalin Bangladesh su ma tura suka karbe ta Wafatu Sultan yar asalin Syria ita ma turawa suka karbe ta duk wanda ya tashi zai iya wa musulunci illa to suna son wannan bargurbiyar aqidar ta sa dan su ce ga ma abin nan sun yake cewa Yasir Khabib Yasir Habib dan Kuwait ne amma da yake rafizi ne zagin da yake wa ahlus sunna da yadda yake dauko hadisan mu na cikin sahih al-bukhari da sahih muslim su kuma yanzu su turawa da kristoci suke dauka kuma suke zagin musulunci da su gaba daya to yanzu mu musulmai muna tsakiya duniya ta samu a gaba buri ake yi mu ce kaza sai a ce ai ga wani naku ma ya ce kaza kuma an manta cewa ga daga asalin inda aqida take to wannan dan takaitaccen tarihin da na baku na tsallake muku maganganun littattafan su Zakariya Ozone littattafan su manya-manyan mustashirkon irin su Gladstone irin su Brookman irin su wannan Gold's Hair Ignak ko Ignas Gold's Hair wanda duk afkar din da Abdul Jabbar yake kawo duka shi Gold's Hair bai kyala komai a ciki ba da bargurbin musulmai irin su Mahmud Abu Rayya wanda ya yi adwa'un ala sunnatul muhammadiyya wanda ya zaji su Anas ibn Malik wa'yansun su kuma sai suka ɗau ɓangaren siyasa suka dinga caccakar mulkin Sayyidina Usman suka dinga caccakar mulkin Sayyidina Muawiya wanda kuma in dai za ka soki tsarin wani to shi ma sai ka soke shi to ana nan mu a nan da wannan tarihinsa muke ji mu yawanci da mu da malaman mu duk an karanta wa'annan abubuwan amma ba abu ne da zaka hawo minbari kai cewa mutane bayani saboda rashin lafiya ce da ba mu da ita to kaga ba ruwan mu da maganan maganin ta sai dai ma mu taiwa mutane rigakafi a kanta to amma cikin lisu'i habbina daga shekara ta 2000 zuwa yanzu sai Allah ya fito mana da wannan fitinan nan Abdul Jabbar fitowarsa asalin sa Bakadiri ne dan gidan Malam Nasir Kabara to amma tare da bambancin mu na aqida da Kadiriyya amma iya sanin mu da rayuwar Malam Nasir Kabara mun san ba akan irin tsarin sa yake ba bayan mutuwar mahaifinsa a ranar 4 ga watan Oktoba 1996 ai gidan ya ci gaba da tafiya shi mahaifin ya kasa musu manyan ayyukansa yayansa yana tafsiri a gidan sarki wanda tafsirin nan ya samo asali tun daga 1946 tun bayan yakin duniya na biyu da alƙali Ibrahim Tofa ya fara ya gama shi ma Nasir Kabara ya karɓa ya ci gaba ya kai wani geji ya nemi izinin mai girma mai martaba sarki mai rasuwa sarki Ado yadda a gabansa ya bawa ɗansa Abdulkadir Karibullah Muhammad Nasir karatunsa na ashafa kuma wanda shi ma ya samo asali tun daga lokacin sarki Sunusi na ɗaya Allah ya gafarta masa har zuwa lokacin da shi kuma ya danƙa shi a hannun ɗan uwan shi Abdul Jabbar ɗin wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya Musal Qasimi to amma a cikin manyan ayyukansa shi ba mu san wani aiki da ya bashi amma dai mun sani a iya yarantar mutum da mun san shi tun a lokacin yana da kokarin tafaddu ya zanto shi inda hali ya zama shi dai a sama yake to yana da kokarin in dai za a yi wani abu na taro to ya kokarin ya farlanta kansa amma mun sani su kansa magabatan nasa ba sa ba shi damu lokacin da aka zo yunkurin haɗin kai da gangami domin a matsan a gwamnati matsin lamba ta kaddamar da shari'ar musulunci mun sani yayi ta kara kaina bayan shi ma wasu da yawa sun taka rawa to amma galibi ko magana yayi sai kaga dai yadda kasance yayi magiya ake ba shi dama yayi magana duka ba abinda muka manta to amma yayi fice tintini da kokarin ya zai yi ya zagi wanda in ya zage shi to ido zai karkato zuwa gare shi sai ya duba ya ga Malam Jafar ne a kusa da shi Allah ya ji kan Malam Jafar to sai ya sa tarko duk sanda Malam Jafar ya faɗi magana to zai kokari ya dira akan Malam Jafar bana mantawa wata rana Malam Jafar yayi tafsiri ya zo zai tafsiri sai ya ce jama'a ban yi nazari ba wasu wani uzuri ya hana nazari da haka ba zan yi tafsiri ba sai dai amsa tambayoyi shikenan aka yi masa tambaya akan kiɗa da waka Malam Jafar ya bi tsarin manhajin mu na Ahlus Sunna akan feshe kiɗa da waka kuma ya bi tsarin manhajin sa na da'awa na wannan lokacin tunda suwaye Hassan din sa a lokacin Qadiriyya ne da Tijjaniyya to magana sai ta kiɗa ya dira akan Qadiriyya ya yi musu kaca kaca Malam Jafar ya yi wannan ranar Juma'a shi kuma ranar Lahadi a ma'ahad ta nan Gwale sai ya diraye wa Malam Jafar raddi ya sa masa suna shege kafasa aka gaggaya mana cewa ai Abdul-Jabbar ya ji labarin laccan Malam Jafar don haka ya ce a gaggaya wa mutane za a zo a yi raddi shege kafasa yana kunna maganar Malam Jafar yana yin raddi ana dariya bayan ya yi wannan na sani an ta gaya Malam Jafar ya mai da martani Malam Jafar a gabana ya ce mai zan ma martani ce wannan season tsaya a saura sa'ana ne wata rana na ji wajen Malam Jafar ɗorayi yana karatun kitabut tauhid dab da za a fara daura ta 2002 ina jira ya gama karatu in tambaye shi wani abu da ya shafi daura sai na tarar wani ya ce malam mun ji fa an danna kasa ta kasa tsinka kana magana akan kaza akan Malam Jafar ya ce duk magana da kuka ji ta wace ra'ayina ne abinda kuka ji na faɗa ra'ayina ne da aƙida ta ne sai kuma shikenan duk sanda wani kare ya haushi sai mu saurare shi yace magana ce kawai in an ce Allah shi kadai zuciyar wasu sai ta takura amma idan aka faɗi wani Allah sai su ji dadi zalika idza zikira Allah wahdahu ya kawo wannan ayatu wannan magana da ya faɗa ina jin ta nace to wannan mutumin na unguwarmu sai ya maida martani bari in je in ji me zai ce ina zuwa kwace nasar da an kawo masa kasar ɗin ya saka ya sake dira akan Malam Jafar wa'annan lakcocin da ya guda biyu shi ne ya sa ɗaliban jami'ar musulunci ta Madina na wannan lokacin da suka dawo hutu sai suka shirya lakca lakcoci guda biyu ɗaya a masallacin gadon ƙaya ɗaya a masallacin Tirayan ta gadon ƙaya suka sa mata suna Karangiya ta Tirayan suka sa mata suna Fitila a lokacin da Dr. Abdullah gadan ɗaya yana lokacin yana level 200 ya gama zai tafi 300 da Dr. Ibrahim Rijiyar Lemo a lokacin shi ma yana level 300 zai tafi 400 a lokacin da Dr. Abdulkadir Kazoro lokacin yana Murtaniya da kuma wane ne cikon na hudun da suka haɗu suka yi wannan lakta suna yin Karangiya shi kuma sai ya zo ya lakta takalmin ƙarfe ya ɗauki maganganunsu ya yi cin mutuncinsa aka yi dariya a lokacin Mala Awwal Madabo Allah ya ƙara masa lafiya ya yi wata muzakira an yi ko daura ce ko mai yan muzakira ce yan shafuffuka kaɗan sai ya wallafa littafi ya wallafa ta ya sa mata hadi hujjatuna fil istiwa to fa shi ne wani daga cikin malamai masu fitina a cikin unguwar Madaban shi ne zai sa Abdul-Jabbar ya masa raddi a cikin wani littafi Ihya ul-Aqidatil Islamiyya da ya wannan littafin shine aka zo har mahaifin Malam Awwal Madabo aka kirawo aka ci mutuncin Malam Awwal Madabo aka zazzage shi aka yi masa terere a cikin unguwa sai Allah ya sa Malam Rabi'u Rijiyar Lemo sai ya jiyo labari shikenan ya ɗauki wannan littafi mai shafi 90 da wani abu sai mayar masa da martani ya sa wa littafin Al-Kashif bana mantawa mun zo tafsiri ranar Juma'a a gadon ƙaya Malam Jafar ya ƙaddamar da littafin har ya ce a yi gyara a wajen taqrizi da ya yi akwai kalmar alha'ilu bainal qulubi wal hawa ya manta ya sa alha'il yana yin wannan littafin shi kuma ba a daɗe ba ya tattara sai ya wani littafi da ake kiransa Asa Musa baina hibalis sahara to daga nan kissar ta fara a cikin Asa Musa ɗin ne sai ya dira akan Sheikhul Islam Ibn Taymiyya ya dinga nuna masa cewa nasibi ne kuma ya ɗauki Hammad ibn Salama saboda yana cikin silsilar isnadin 204 na Muslim hadisin Anas na inna ayyu abaka finnar, wannan matsalar da kullun a bakinsa muke jin ta, ya dauka ya kace-kace da Hammad dan Salama, ya kace-kace da Sahihu Muslim, ya taba shi Shafi'i Marradi, ya taba Malam Ja'far din, kuma ya zo ya saka littafin ya ce zai koyar da shi kafin ne ya nemi a haɗin kan Allah ya ji ƙarar Halifa ita ya kara ju, saboda ba su fahimci me yake yi ba a lokacin, ya ba shi filin nan na inda aka gina jami'ar Tanzil kafin a yi wannan masallacin na garin Kaya na yancin jami'a da filin, a nan ya zo a kan idan mai ƙaddamar da littafin, har da ya gama ƙaddamar da littafin ma ya ɗauko takobi ya taho a doki ya zo tsakiyar gadon Kaya ya yi ihu, aka yi ihu daidai ƙofar gidan Malam Ja'far, ke dama da kafaninsa ya taho, aka huce. Tun daga nan ya fara dasa harsashe na aqidar sukan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ina tunawa Mala Awwal Abdullahi Isa Garangamawa muna Madina, yayi masa raddi a wani littafi da bai buga shi ba, yasa masa suna Ada'u Mawaja, ya bawa malamin mu Allah ya ji kansa Professor Saud ibn Eid ibn Umair al-Jarbu'i al-Sa'idi, Allah ya gafarta masa,
amin.
Ya masa takridi, har yake ce masa ka dan yi zafi a wuri kaza da kaza da kaza, da karshe ma malam dai saboda wasu masalihi ma fasa buga littafi. Amma Malam Radi a shekara ta 2009 zuwa 2010 dama shi Abu Jabbar ya ce wanda ya kuskura ya taba wannan littafin na asamunsa, to billahi allazi sai nayi masa littafin azifatu lazifa, wannan ba kashif bane, to wancan laysa laha min dunillahi kashif. Wataƙila bai shirya wa asamu ta, bai shirya wa azifatu lazifa din ba, sanda Malam Radi ya saki at-tuhfatu thaniya, to sai ya dau ya fara rubuta muqaddimatul azifa. To a cikin muqaddimatul azifa din dalilin da isa ya sauka daga asalin layin samanar sufancin qadiriyya ya fada mu'tazilanci da shi'anci, shine sai ya dauki littafin da wani kasulgumin dan bid'a yake wa Sheikhul Islam Raddi Ibn Taymiyyah, sunansa Akhta'u Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. To tun daga nan sai ya fara komawa yayi mayani, kuma sannan sai ya fada cikin mu'tazilanci da shi'ancin Hassan Alawi al-Thaqaf, a cikin rujud din da yayi wa Sheikhul Islam da kuma littafin sa Tanaqudatul Albani. Tun a lokacin muna ji da mun gani sai mu ga ta wannan maganar ga inda muka santa, sai kuma ya ɗaɗɗauko maganganun su wannan Farhan al-Maliki da sauransu sai ya ɗan ƙaddara. To farkon nakadin da muke wa maganarsa littafin nasu shine duk sanda ka ji an zuba wani larabci wanda za ka iya buga misali da shi in kana koyar da yara balaga, in ka zo wajen ba'fu ta'alif to larabcinsa ne, in kuma ka ji larabci ya miƙe to asali shirowa ya yi a waɗannan littafan sai ya ha'inci da yawa. To daga nan ne fa tun yana zagin Yazid ibn Muawiya dan ya zagi Ibn Taymiyyah, yana cewa ai ni dan nake zagi uban na san mutumin kirki ne ba ruwansa, to sai zanto a cikin muqaddimatul azifa din ya kuma dira akan mutuncin Muawiya, yace a jira ma ta biyu. To jim kadan bayan fitowar muqaddima ta biyu, Malam Qasim ya gaya min yace malam naji Abdul Jabbar yana cewa yana cigiyar idan da wanda zai iya tarassa, ya ce ɗan izala ko bacci nake in ya tashin zan buga da shi, ya ce zan je mu buga da shi. Na ce Malam Qasim kakkaje, ni ba na ganin alheri a wajen tinkara mutum irin wannan, ya ce a zan je. Ya matsa to wata rana sun je wata tafiya sun je ba tsari ne ko ina ne, suna dawowa a kan hanyar da su Malam Sani Alhamidi, sai suka buga mai waya ya ce su zo suka je. Malam Qasim ya ce ni ɗan izala ne, kuma na ji kana faɗan maganganu, kuma gaskiya ina ganin ina da ta cewa a kai, tunda kana cewa a zo a tattauna, to ni na so yanzu mu tattauna da kai akan matsalar rage wando da matsalar iyayen ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da matsalar kaza da matsalar kaza da matsalar kaza. Sai ce masha Allah, ai wannan duk na riga na yi rubutu akan waɗannan matsalolin, kawai yanzu abin da ya rage bari in baka littattafan ka je ka duba su inda kake ganin kana da ta cewa ka zo sai mu tattauna akan waɗannan guraren. Ya ɗauko littattafan nan nasa, ya ɗauko Saiful Jabbar wanda yake misali ne shi kuma na tahrifu ayatul Qur'an, ya ɗauko a samu ta ne idanu kawai ya samu ba, duk ya kawo kunji shi kansa ya ba da labari. Malam Qasim, wallahi muna tare da Malam Qasim, uqsim billah tsawon lokacin nan ban taɓa ganin tun safe yake zuwa wurina Malam Qasim, ko in je in ɗauko shi ko a kawo shi, da daddare muke rabuwa da bala alkatin ban taba ganin ya ware lokaci awa ɗaya waye ɗaya ta buɗa da tafan wannan mutumin ba lalle in ya koma gida haka ɗaya ka dan yi tasaffuhi har ya tattara kusakuran da yake ni kai ka ce zuwa yayi binne kansa a library yayi wani bincike duk abin da ka ga na mala alkatin baiwa ce da Allah ya masa isa masa ita a kirjin sa yazo a gida na muka shirye tafiyar nan malam sana alhamidi suka zo daga dan muka je muka same shi da ladabi da girmamawa malam Musa Asali sunna yazo tun daga Kaduna da ya ga cewa kawai musu za a yi a tafi amma tun da malam Akasi yace to bismillah ta bismillah sai malam Akasi ya dauko masa mukaddima akan tabani so yake kafa masa hujja da magana zahabi ta cewa wala zalal nuzara yakhtalifu to amma da yake malami ne shi malam Akasi sai ya dauko tun daga tarjumar Yunus ibn Abdul A'la as-Sadati yace masa a cikin siyar alamin nubala jibi na goma shafi na goma sha shida tabi'a ta mu'assasar risala da yake tarjumar Imam Shafi sai yace qala Abu Musa qala Yunus sai yace shine Yunus ibn Abdul A'la ibn Maisarata Abu Musa sai yace dan tsaya magani sai yace a bashi littafi da yaji an fara sardin arqam da shekaru da maganar littafi ya zaci ko ƙarya ne bai san kuma yadda yake a wannan abun haka yake a komai na karatu tun daga lokacin na ga ya dan fara alamar canjawa malam Al-Qasim ne mukaddima ya bashi ya ce a shi ai wannan juri naka ne ka sukwane shi tambaya ɗaya ma matsala ɗaya malam Al-Qasim ya ɗauka a kan cewa hadisin da ka kawo ka ƙaryata na Abu Musa Al-Ash'ari na cewa Abu Musa Al-Ash'ari Abdullahi bin Mas'ud ya zo ya tarwata wasu mutane ya ga sun yi halka ana cewa a karanta ta za kafa kawai ya yi mata wani kanikanci na hadisi wanda in ba wanda ya karanta hadisi ba wanda zai taɓa gane to kwanan sai ya fara buni to kun dai ga abin da ya faru a ranar 22 ne ko ga watan nawa shekara ta da watan biyu shekara ta 2013 muna fitowa daga wajen na wallafa kissar da yadda abin ya faru amma yana zuwa majalisinsa sai ya ƙaryata magana sai da ya kusan sati uku duk sati da sabuwar waya yake zuwa ya ce mana 'yan ƙananan yara sannan kuma ce sai ga wasu gaddama-gaddaman mutane suna ta shigowa gidana kamar dawakai sai ka kasa haɗa tsakanin mu a iya ruwayar kawai ya isa ka ƙaryata mutumin nan to jama'a a taƙaice na san malam ya mun alkunya har na kusan cin awa ɗaya wannan littafi na san mukaddima ta biyu a nan ne ya saki alƙalaminsa ya dinga ɗebo maganganun waɗannan arnan da zindiƙan da mustashriƙa to abin da ya ƙara masa nutso a cikin ɓata har ya shiga cikin alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tunda dama can yana ta shawagi a wurin shine daga baya akai ya akai bayan ya ce shi baya harkar kwamfuta bai santa ba bai iyaka ba duk da mun san ƙarya ce kawai sai muka wayi gari muka ji shi yana magana akan wani al-akhirashi lokacin da ya san al-akhirashi din mu mun fi shekara 5 da sanin mun fi shekara 5 da sanin wannan rashid din kuma mun san waɗansu ma waɗanda ba rashid din ba masu yin irin abin da rashid yake yi kusan tun 2004 muke bibiyar wannan shirye-shiryen da shi rashid yake wanda asalinsa musulmi ne shi ɗan Maroko babansa musulmi ne da ƙarshe baya kai shekara 18 ko 19 ya yi ridda ya gudu ya bar Maroko to sai ya zama army ya zama kirista yana da awar a kan cewa lallai a dinga ba kiristoci haƙoƙinsu da yake faɗa to a ciki yana gayyatar waɗanda suka taɓa yin ridda domin su faɗi sharrin addinin musulunci to duk ta inda zai iya kama ya zagi addinin musulunci yana da dukkan ƙarshe da kan muka ƙarra cewa mutumin nan mu daina ma sauraron sa saboda dama ai shi burin kafiri ai ka kafirta waddu law tafkuruna wala yazaluna yuqatilunakum ma tayrudukum an dinikum in istata'u ba yau kafiri ya saba ƙaryata Allah ya ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi daga fara jin wannan abun sai ya zo a wajen karatu sai ga yawa mutane wanda babu san tashar ba kun ga sai su san tashar wallahi mun riga shi san tashar sai da muka dade da dina ma sauraron su saboda ba shi da amfani sannan shi ya fara bibiyar ta sannan sai yake cewa wai zai yi cikiki ya ji har Misra wai ya zauna da rashi to ina aka gani balle aka ci da zauna shi ba aka tsara musu kuɗi da zauran su Allah Allah ya ce wai ya ji amma ya yi iya ba shi kokarin sa ya kasa samu ya ji amma wai shi ya san kenan sa to wai tun daga lokacin wai sai yake so ya tsaftace musulunci daga abin da kira shi kuke zuwa ai yanzu shi ke nan idan arme ya zo ya ce akwai kaza a cikin addinin ku sai mu tsorata mu ce to shikenan tunda ya ce bari mu dauke to wannan maganganun da Allah take faɗa shi ma sai ya yarda da su idan ya yarda da su sai kuma ya zo ya faɗe su a matsayinsa na wakilin su kuma sai ya zo ya mana ilzamin cewa yadda suka fahimci wannan dole mu ma mu sauke fahimtar wa'ancan littattafan da tsare-tsare da muke bayani mu dawo kan wannan barbarbiyar fahimtar to Allah ya sani tun da ya fara zagin Muawiya ibn Abi Sufyan aka buɗe kofar rikici da shi hatta da ƴan ɗanki wa ya san gwagwarmayar da Abubakar maɗa ta yi da shi Allah ya ba shi lada bayan nan kowa ya ga gwagwarmayar da muke yi da shi mutanen da suka kira shi zuwa in ya yarda a yi muƙabala suna da yawa wanda ni ma ina na sha nana ta maimaita cewa a shirye nake duk sanda yake so a buga na yarda zan iya bugawa da shi to amma ni tunda makwabcinsa ne dama ni ne magana baya sauraron magana abinda nake nufi baya tankawa magana ta ya ce to bari ya tattauna da ni la Allah yana ganin ko na yi kankanta a shekaru ko la Allah abinda nake sa rai nake zato yana ganin cewa zan iya tona masa asiri in ba shi kunya a karance tare da rauni na a karatu da kasancewa ta almajiri ɗalibin ilimi Kabiru Bashir Abdulhamid bai taɓa yayi magana yayi ƙarya ba sai Kabiru Bashir ya zo ya tona mar asiri a cikin kifi na ganin ta mai ya koma ya bi manhajin nasa ya danna magana sai ya ɗauko in ya ce babu a ce gashi in ya ce akwai a nuna masa babu amma saboda yana ganin Kabiru Bashir Abdulhamid ya yi masa ƙanƙanta sai ya kau da kai lokacin da ake tsakiyar rikicin matsalar alfi'atul bahiya ni na yi lakca kafin biyu na sa mata suna ga wani abu akan matar sarki har yanzu tana nan a YouTube a waye da sauransu an yi yaɗa a su waye da sauransu kuma na tabbatar da ya ji ta ko tanka mata bai ba amma da ya jiyo Malam Musa Asadu sunna shi ma ya yi fitul bahiya nafsin unwani nafsin madmuni saboda